Rashin gamsuwa da yadda aka yanke masa hukuncin zaman kurkuku na tsawon shekara guda a yayin shari'ar da ta gudana a wani lokacin da yake hijira a ƙetare yasa jagoran ƴan adawa Hamma Amadu ta hanyar lauyoyinsa aike wa kotun ɗaukar ƙara wasiƙa wacce a cikin ta ya nuna adawa da wannan mataki saboda a cewarsa abu ne da ya sabawa ka'idodin shari'a. A amsar da ya bayar game da wannan bukata, shugaban kotun Gayakwai Abdulrahman ya ce bakin alkalami ya riga ya bushe game da wannan shari'a ta badakalar jarirai, sai dai a taron manema labaran da ya kira wani lauyan dan takarar jam'iyyar ta Madal Lumana Metar Dauda Samna na cewa da kotu suke ja ba da shugaban kotu ba.
Babu wata hujja da ni za ne kai magana gidan alkali wurin abun kuta ta bani amsa. Presidentin kotu ne zai bani amsa ba ta yi wa wajen kotu na kai muka yi kara daga muna jiran kotu ta kire mu ta yi mun shari'a wadda doka take kun babu wanda ya isa ya kojori ya kira maganar nan ba ta kotu sai rada kotu ta yi takarda take maganar mu gaskiya ke ko ba gaskiya ke ba rannan maganar ba ta wajen kotu fiske a takaice ita opposition a wa an yi ma shari'a ne kake ba ka yarda ita ba ka medo shari'a wannan kuma kana da hujja fiske an yi condition kin da aka yi ma shari'a akan opposition.
Wannan sabuwar dambarwa ta taso ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin kasa a game da aikin tantance takardun mutanen da ke sha'awar shiga zaben shugaban kasa na watan Disambar da ke tafe. Kuma ana ganin hukuncin da aka yanke wa Hamma Amadu a watan Oktoban 2017 wani abu ne da ka iya gogawa takardunsa bakin fenti, wataƙila ma ya shafi matsayinsa na dan takara. Saboda haka lauya Metar Dauda Samna ke kiran kotu ta yi wa jagora na 'yan adawa adalci.
Babu hujja a wajen a ranar yau a ce Hamma Amadu bai takara na saboda shari'a. Bisa shari'an nan da aka yi yake bayar da ita muna bisa tunda kowa san bai a kasar da aka yi da muna jiran da kotu karin mulki yanda faci ba zai ta yi da kowa 'yan kasa ba su mance ba su tsaya su ga gaskiya.
A shekarar 2014 ne hukumomin Nijar suka kaddamar da bincike bayan da wata jarida ta ruwaito labarin da ke cewa wasu manyan attajirai da 'yan siyasa da jami'an gwamnatin jamhuriyar Nijar na da hannu a wata badakalar safarar jarirai cikinsu har da kakakin majalisar dokokin kasa na wancan lokaci Hamma Amadu. Zargin da ya ce ba shi da tushe ballantana makama hasali ma makarkashiyar siyasa ce da aka kitsa takanas da nufin goga masa kashin kaji yayin da gwamnatin ta Nijar ke cewa babu hannunta a wannan batu da take alakantawa da mashara'anta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.